très à l'écoute.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Niger kan mitoci 16621 da 25. Ana iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Niger, suna iya samu mu a waɗansu gidajen radio kan masu zaman Kano su da suka hada da amfani sarauniya Fara'anu Madalol da Niya FM da ke birnin Kwandi, sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 2.5 a Ghana. Ana iya samu mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu, Haruna Mamman bako ne ya kullo muku a shirin mu na musamman na wannan hantsi, wanda a yau zai zo muku daga nan birnin Kwandin jamhuriyar Niger tare da makon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin da za mu gabatar muku a daidai wannan lokaci, za a shi abinda 'yan siyasar jamhuriyar Niger ke cewa game da juyin mulkin da waɗansu sojoji suka wa shugaban kasar Guinea Conakry Alpha Conde. A tarayyar Najeriya kuma, jiragen yakin rundunar sojojin saman ƙasa sarci ta yi wa sansanin waɗansu 'yan bindiga da gudun wuta a jihar Zamfara. Muna ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Niger. Amma duka wannan zai zo muku bayan na halbaku a Washington DC ta hanyar tauraron ɗan Adam domin sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. An rufe hanyoyin sadarwar wayar salula a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Mazauna yankin suka faɗa jiya Litinin, bayan da hukumomi suka ba da umarnin a katse wayoyi don taimakawa jami'an tsaro su yi maganin masu garkuwa da mutane da ke addabar yankin. Wasu mazauna jihar Zamfara biyu da aka tuntuɓa ta wayar tarho, bayan sun yi tattaki zuwa jihar Sokoto mai makwabtaka, sun ce hanyoyin sadarwarsu ta daina aiki a ƙarshen mako. Yin kira ga jami'an 'yan sanda da jami'ai a cikin jihar baya shiga. An katse hanyoyin sadarwa ne don baiwa hukumomin tsaro da suka dace damar aiwatar da ayyukan da ake bukata don magance kalubalen tsaro a jihar, a cewar wata wasiƙa daga hukumar sadarwa ta Najeriya NCC zuwa ga Globacom. Zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da aka fi fama da hare-hare da yin garkuwa da ɗalibai daga makarantu da ke arewa maso yammacin Najeriya, ta hannun wasu gungun masu neman kuɗin fansa da ke aiki daga sansanoni masu nisa. Shugabannin sojojin da suka kwace mulki tare da rusa majalisar dokokin ƙasar Guinea sun faɗa jiya Litinin cewa za su kafa gwamnati riƙon ƙwarya. Ba a bayyana cikakken bayanin sauyin da aka yi alkawarin yi ba, amma sun biyo bayan Allah wadai da juyin mulkin da ya ƙasashen duniya. A cikin wani jawabi kwana guda bayan mutanensa sun bayyana a gidan talabijin na ƙasa cewa sun cirke shugaban tare da rusa kundin tsarin mulkin ƙasar, sojojin Kanal Mamadi Dumbuya ya yi alƙawarin haɗin kan ƙasa. Ya kuma bayyana cewa zai kasance babu wata bita da kulliga jami'an gwamnatin da ya sallama a lokacin kwacewa da maye burgubinsu da kwamandojin soja na yanki. Dumbuya ya yi fatan kwantar da hankali game da rikice-rikicen tattalin arziki, indiya alƙawarin cewa Guinea za ta tabbatar da dukkan ayyukanta game da yarjejeniyar haƙan ma'adanai, tare jaddada ƙudurinta na bayar da kyakkyawar kulawa ga jarin ƙasashen waje a ƙasar. Sabuwar takaddama siyasa tsakanin shugaban Somali da firaministan ƙasar da alama tana buɗe gwagwarmaya iko tsakanin manyan shugabannin ƙasar biyu, waɗanda ke fafutukar tsayar da ranar zaɓe da hana hare-haren ta'addanci akai-akai. Jiya Litinin, firaministan Somaliya Mohamed Hussein Robil ya dakatar da Fahad Yasin, shugaban hukumar leƙen asiri da tsaro ta ƙasa NISA, saboda gaza baya da tabbataccen shaida na bincike kan zargin kashe Ikram Tahali Fara, mai shekaru 24, wacce ta yi aiki a hukumar tsaro ta NISA. Hukumar ta NISA a makon da ya gabata ta zargi ƙungiyar masu tsaron ra'ayin Islamu ta Al-Shabab da kashe Ikram, lamarin da ya haifar da fushi da takaici a shafukan sada zumunta daga iyayen Ikram da shugabannin adawa, waɗanda suka ce ita kanta hukumar ta shiga cikin lamarin. A cikin wata sanarwa da aka buga ranar Juma'a a shafukan yanar gizo na masu goyon bayan Al-Shabab, mai magana da yawun ƙungiyar ya ce Al-Shabab ba ta san komai ba game da zargin kashe Ikram. Labaran duniyar da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Taliban ta Afghanistan ta faɗa jiya Litinin cewa sun tattauna batun haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen biyu da Pakistan game da matakan da ake bukata akan tsallaka iyaka tsakanin ƙasashen biyu don daƙile safarar 'yan ta'adda zuwa Pakistan. Kakakin kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya faɗa manema labarai a Kabul cewa wata tawaga daga Islamabad ta ziyarci ƙasar a ƙarshen mako domin tattaunawar. Tawagar ta Pakistan ƙarƙashin jagorancin General Faiz Hamid, shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar wanda aka fi sani da Inter-Service Intelligence ko ISI. Mujahid ya ce maziyartan sun isar da damuwarsu game da yawan bore a gidajen yari a lokacin da Taliban ta mamaye Afghanistan tare da sakin ɗaruruwan fursunoni da ke hannu a harharen mayakan a Pakistan. Ya ce Taliban ta tabbatarwa tawagar cewa babu wanda zai bari a yi amfani da ƙasar Afghanistan akan Pakistan. Daga ƙarshe ƙasar Cuba ta fara yi wa ƙananan yara masu shekaru biyu allurar rigakafin da ta samar, wanda hukumar lafiya ta duniya bata amince da ita ba, in ji ƙasar a jiya Litinin. Manufar wannan aikin ita ce yi wa aƙalla kashi 90 cikin 100 na yawan jama'a rigakafi, in ji kafofin watsa labarai na gwamnati. Kimanin rabin yawan mutanen sun karɓi allurar rigakafin farko, kuma kusan kashi 1/3 sun samu ta biyu, a cewar bayanan gwamnati. Cuba ta samu sabbin kamuwa da coronavirus 7,000 a rana a cikin kwanaki 7 da suka gabata, a cewar cibiyar jinsi hakin mai bibiyar coronavirus.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka. Halin yanzu sai rahoton da muke dauke da su, inda zamu soma da kasar Guinea Conakry, inda a yayin da hankali ya karkata wajen kasar ta Guinea Conakry domin jin yadda za ta kaya bayan juyin mulkin da ya kawo ƙarshen mulkin shekaru 11 na Alpha Conde. Yan siyasa a jamhuriyar Niger na ci gaba da bayyana takaici game da yadda har yanzu waɗansu takwarorinsu suka gaza koyon darasi daga abubuwan da suka faru da shugabannin da suka yi yunkurin shimfiɗa tsarin da zai ba su damar daurewa a kan kargal mulki, sai Mahdiya bayyana. A cewar kakakin jam'iyyar PNDS Asuman Muhammadu, rashin aiki da shawarwarin jama'a ne ya jefa shugaban Alpha Conde halin da ya shiga a yau. Yako bayyana haka ne a hirar da suka yi da Suleiman Malibarma a garin Yamai.
Mutunan nan shekara ta yi 10, manda biyu ne ya yi guda ya kare, kuma yan gine suka sake zaben shi manda ta biyu. Yanzu ya sake kundi ya ci yayi manda ta uku, kuma ka ga yadda aka yi zaben, babu wanda ya amince cikin ƙasa. Har abokan shi na jam'iyyar shi da abokan shi waɗanda ke hulɗa da shi wanda suka kama mai tun premier turkin shi na premier manda suka ɓata kowa kama hanyar shi, to ka san dama a irin wannan abin zai faru.
To amma ana ganin duk da yake ya yi tazarce ya saba kundin tsarin mulkin kasarsa, juyin mulki abu ne da ba yarda da shi ba a demokradiyance.
Eh, gaskiya na babu mai fatan duk ɗan demokradiyya bai yarda da juyin mulki ba, don shi muka so shi ba da iko kamar yadda dokokin ƙasar Guinea suka ce. To bai bada ba, shi ma ya yi kama karya. To dama Allah dama yana cewa kamata duniya ta dan abinda kai shi ake maka, in ji Allah madaukakin sarki.
Wannan na nufin kenan ku kanku yan siyasa a yau kuna goyon bayan irin wannan juyin mulki?
A ba goyon baya bane, mu abinda muke kokowa idan dokokin ƙasa aka tsara su, musamman ni matsayina na ɗan jam'iyyar PNDS tarayya, abinda mu amanuhanmu kuma da manuhan magabatan mu tabbat shine wannan. Idan aka zaɓi mutum kai shekara 5 kamar wadda kuke suka ce, ka sake nema shekara 5 aka zaɓe ka, to ka gode wa Allah, ka sallama, ka sabka, wani ya zo ya hau. Don da jam'iyya da aka yi ta ba ita da mutum guda ba, jam'iyya ta ƙasa ce, kuma 'yan ƙasa ke ciki. Saboda haka idan ka ƙara mulkin naka, mandakin da Allah ya baka ka ƙare, to ka tafi ga wani ɗan ƙasa ya zo kuda cikin jam'iyyar kaiki.
Ana ganin Alpha Conde din nan ko babban abokin jam'iyyar PNDS tarayya ne?
Eh, gaskiya ne, muna da hulɗa da shi a wani lokaci mai kyau. amma daga baya tun da waɗannan irin abubuwa suka haru ina ganin shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya ba shawarar da kai ya tsarce tun da mu ƴan socialism jam'iyyunmu abokan juna ne ya kaga irin waɗannan ababe an yi su ko a Côte d'Ivoire lokacin Bagbo an ba da shawarwari amma ba su mutane ba su ji saboda ka gani ra'ayi daban jam'iyya daban sannan manuwa da aƙida daban ƙasashen da duniya gaba ɗaya sun yi alawadai da juyin mulkin kuma an ce su saki Alpha Condé amma ai ba a ce a maido shi ba bisa mulki kaji abin da Faransa ta ce kuma kaji abin da sauran ƙasashe kamar Union Africaine ko Sidiawo ma ai kaji duka
Asumana Muhammadu kakakin jam'iyyar PNDS tarayya kenan a hirarsu da Suleiman Barma a birnin Mai. A halin yanzu sai mu leƙa a tarayyar Najeriya inda jiragen yaƙin rundunar sojojin saman ƙasar suka yi lugudin wuta akan wasu sansanonin 'yan bindiga dadi a jihar Zamfara daga Abuja birnin tarayya ga rahoton Hassan Mai na kai da.
Gwamnatin jihar Zamfara ce ta tabbatar da wannan labari inda ta ce jiragen yaƙin rundunar sojojin saman Najeriya sun babbake wasu manyan sansanonin 'yan bindiga dadi a jihar. Wannan hoɓɓasa dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnan jihar ta Zamfara Bello Matawallan Maradun ke ɗaukar wasu jerin matakai masu zafi don tunkarar wannan ƙalubale na tsaro. Ibrahim Busara da ke zama kwamishinan watsa labarai na jihar a cikin wata sanarwa da ya sanya wa hannu ya ce cikin manyan sansanonin 'yan bindiga dadi da aka yi kace-kace da su har da na hatsabibin dan bindigan nan da ake kira dan karami wanda ke yankin karamar hukumar shinkafi. Ibrahim Dosara ya kara da cewa a baya dai dan bindigar ya taba fitar da wani faifan video yana murna bayan wani arangama da suka yi da sojoji. Sojojin kasa kazalika sun yi wasu 'yan bindigar kwantan bauna yayin da suke kokarin arcewa bayan da sojojin sama suke masu ruwan wuta. In za a iya tunawa a baba nan dai jiragen yakin Najeriya na ci gaba da yin barna a yan ta'adda a shiyoyin arewa maso yammacin Najeriya da ma arewa maso gabashin kasar domin ko a baya-bayan nan jiragen yakin Najeriya sun karkashe 'yan bindiga na ɗidi da dama a jihar Niger yayin da suke ci gaba da halaka 'yan Boko Haram a shiyar jihar Borno. Wannan ko ya dace da irin alwashin da babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Ayo Amawuyi inda ya lashe takobin aiki tare da sauran jami'an tsaron Najeriya don kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'adda a sassa daban-daban na ƙasar. Al'amarin kuma da masu shari'a kan al'amuran tsaro ke cewar na samun nasarar gaske. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Rahoton Hassan Mai na kenan muka saurara da yayi mana bayanin halin da aka shiga a jihar Zamfara bayan da sojojin saman Najeriya suka yi lungudin wuta a waɗansu sansanin 'yan bindiga dadi a jihar. Har yanzu dai muna tare ta Najeriya inda wakilin muryar Amurka a jihar Taraba Salisu Muhammad Garba ya yi hira da ɗan takarar shugabancin jam'iyyar APC a jihar ta Taraba Abubakar Umar Nera game da zaben shugabannin ƙananan hukumomi na jihar da jam'iyyar ta APC ta ƙasa ta shirya. Salisu Garba ya soma da tambayar sa ne ko zaben ya gudana a jihar ta Taraba.
Kai bai gudana ba
kamar yaya
domin shi dalle sace bai gudana ba shine na farko daga matakin ward an ba da mafishin kam na APC domin duk wanda ya kai shekara 18 yana da to ka gudunmuwan sa a wannan jam'iyyar ya zo ya karba don za a yi zaben gudunmuwa ne na gugu ward to da ma'ana daga ward din nan kuma shine in aka zabe su za su zabe local government to an zo an zauna kai ka sai form wannan sai form an sai consensus da aka yi mu yayin yayi kasa yayin jam'iyyar na kasa sun ce su yadda consensus cewa za a haɗu a kira a zo zauna table a tattauna
wato idan na fahince ka kamar kai ma ka tsaya takara ke
ya wuce wai na tsaya takara na sai form na cika
nan wannan neman kujera
na dalin da kuma APC dan kuma ba a zo an neme da mansu dan a matsayin dan takara a matsayin dan jam'iyya na ka gudubawa wannan jam'iyyar wanda a yanzu magana ke ga maka ni ne ko da yato Muhammadu Buhari wasu bada su faguru a Taraba state har kai labarin Allah sa ya ci zabe ya kamata ko wannan gudumar da na kawo a jam'iyya ya kamata a kira ni a zo zauna da ni a matsayin tsaya takara a ce to yaya ka tsaya zabe ya za a yi ya za a yi ba a neme ni ba na ji kawai an ce an yi zabe to kaga wannan gaskiya ne ina ga fahimta na ba min adalci ba ni ko ban ji gamsu ba dan ina kiran iyayen jam'iyya na kasa su duba wannan al'amarin kada abin da ya faru a Zamfara ya zo faru da mata Taraba
kamar me ya faru a Zamfara zamfara.
Abin da ba zamfara kenan, in ba ai zabe ba ai babu zakka, ba ai zakati. Ba ai zakati ba ai zabe ba. Don kana ga dana ka samu ticket ma ka ci zabe, ba zakati. Shine gaskiyar magana.
To yanzu wannan jawabi da kake yi ya nuna cewar kamar akwai bangaranci a jam'iyyar ku na APC kenan koya.
Akwai mana. To na sai form ne dan jam'iyya ne. Ba wanda ya sace ni ba dan jam'iyya ba, na ka ci gaba da jam'iyya nan. Don haka aka bata a kira da zuwa zauna, a tattauna wane ne ka sai form, wane ka sai form. To wane ka janye, wane ka bari. Ba haka da ne ban zan canza zauna a kwarkwaran bakin office an sai an yi kwaso da waka yi. Ni ba dan jam'iyya bane. Ban ka da me na zauna ne a tattauna da ni.
To Alen Nera, wannan magana da kake iyakai kai kadai shafa ko dai akwai wasu gurare.
Akwai wasu gurare wanda su ma suna kusa da wannan damuwa. Ko da committee suka zo daga Abuja, ba mu ga chairman na committee ba. Da nan kuma akwai dan taka wanda akwai House of Reps daga Ukare, ya ce bai daba jayin zabe. Aka tashi da rigima wannan wurin. Kai sai muka ji an zabe. Mu ma mun janjan ci a yin consensus. Dan menene za mu ce a yin consensus da waka yi.
Wato wannan consensus da aka yi ku
ba yi da ku. Ba ne mu ba, mai tsana dan takara za su yi fon ba ne mini ba.
Bayan kai akwai wadanda ba nema ba ko dai kai kadai ne.
Gaba da ku haka nema. Kai tambaya mana kai haka nema. Ba wanda ka nema.
To wani kira kake da shi ga wajen.
Ina da iyayen jami'a na kasa su duba wannan jami'an ita muke ciki, ba mu da jami'an da ya fita, muna kicin wannan jami'an, muna neman ci gaba kuma wannan jami'an, muna kira ga iyayen jami'a na kasa su duba wannan alaban da ke faruwa Taraba.
To masu sauraron mu kar ku sha'afa, muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin kwallin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A halin yanzu ga Muhammad Ibrahim Kwari ɗauke da shirin ‘Yan ƙasa da hukuma.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yaushe ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne.
Masu rarrai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘Yan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Miliyoyin kuɗin da aka fitar a karkashin SDG a wannan asibiti mu na special, har ga Allah aikin nan bai da inganci.
Yana yoyo gashi nan dai, wai an ce an yi saboto, ba mu san wani irin aiki aka mana ba. Gaskiya mu da ƙoni tira maube leddi do useni ko
ba abin da talaka yafi amfanuwa da shi a rayuwarsa. Ɗaya daga cikin bayan ilimi sai lafiya.
Nan ba za ta sabu ba, ina tabbatar maka mu kanmu a kungiyance za mu zo mu ƙara faɗaɗa bincike akan wannan.
Masu rai al'ummar jihar Adamawa kenan suke ci gaba da bayyana damuwa akan aikin kwaskwarimar da aka ce an yi wa asibitin ƙwararru na Yola, da hannun ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan ci gaban muradin ƙarni, wato SDGs, bisa kulawar gidauniyar mai ɗakin shugaban ƙasar, wato Aisha Buhari Foundation. A daga ce mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa, yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara.
Madalla, masu ware a makon jiya kun ji yadda mutanen jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya suka fara kokawa akan abinda suka kira kwaskwarimar bogi da aka ce an yi wa babban asibitin ƙwararru na Yola fadar gwamnatin jihar, ta hannun ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan lamuran ci gaban muradin ƙarni da ake yi wa lakabi da SDGs a takaice kuma a turance. Makudan miliyoyin naira ne dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta kebe domin gudanar da aikin sauya fasalin gine-gine da samar da sabbin gadajen kwantar da majinyata da sauran aikace-aikace da nufin zamanantar da asibitin, bisa sanya ido da kuma kulawar gidauniyar mai ɗakin shugaban ƙasa, wato Aisha Buhari Foundation. To amma mutanen Adama na cewa yanayin aikin ya ɗauki salo irin na damfara ko kuma yaudara.
Sunana Mal Hassan Sambo, shugaban kungiyar Kautal Khairu na ƙasa tarayyar Najeriya. Alo inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Na farko dai muna godewa Her Excellency matan shugaban ƙasa wanda ta je ta zakulo wannan aiki karkashin SDG a zo a kawata wannan asibitin mu, wato specialist na Jimeta, a matsayin dan ƙasa, dan jihar Adamawa, dan Najeriya. Har ga Allah aikin nan bai da inganci ko kadan. Don aiki din ni ina tambaya Yoruba wanda suke wurin nan ka, in kasan su ne jihar su ne za su yi mana haka ne? To don haka mu muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari, aikin da aka bar karkashin SDG wanda aka kawo zo su contract wannan asibiti na, har ga Allah ba su aiki, kuma mutanen Adamawa su ne shaida. Domin in ka duba miliyoyin kudin da aka fitar a karkashin SDG a wannan asibiti mu na special, har ga Allah aikin nan bai da inganci. In ka duba
aiki na sama bai da inganci, wannan rumfunan da ake bai da inganci, ruf abunan da ake bai da inganci, abubuwan da suke bai da inganci, babu da wani asibiti ya wuce wannan specialist namun nan. Saboda Allah, ina zamu samu kanmu? Rijiya ta bada ruwa, guga ya hana, mu ba zamu yadda ba. Yanzu in ana ruwan sama ba inda majinyaci zai kwanta, gara ma kayan da yake da a wuri duk kayan da aka kawo nan duk basu da inganci.
Sunana Aisha.
Aisha, gashi nazo da ne, kina da tauraya a nan,
kina da mara lafiya nan ne?
Ina da mara lafiya. Asibitin nan gaskiya tunda nazo ni kamar an ce an yi sabon abubuwan ga gashi dakuna na yoyo, gadajen ma tsofi ne. Kai dai ba abubuwan da muka gani, abunda ba ma abun kirke da aka yi.
Aisha, ki maganan daki na yoyo, kuma na ganki kaman dan sabon penti a jikin dakin da kuke, yaya kuma saman yake yoyo?
Kana yoyo gashi nan dai, wai an ce an yi sabo, to ba mu san wani irin aiki aka mana ba. Aikin din dai ba inganci gaskiya.
Me wani kira kike da shi ga shugabanni ko mahukunta waɗanda suka yi aikin ko kuma da suka bada aikin?
Eh, to ina kira da duk waɗanda suka bada irin wannan aiki, gara su kula, su nemi waɗanda suka iya wannan aiki kuma za su yi na tsakani da Allah, ba irin wanda aka yi mana a nan jihar Adamawa ba. Kan jin burewa go gaskiya mi da yoni tira mobe leddi do useni fu do fodde bawde mabbe minin bo min heba be wannan amin hunde bonde del beddanta amin sembe ha Adamawa.
To sai dai masu rajin shugabanci na gari da gwagwarmayar kwatar haƙƙin ƴan ƙasa a jihar ta Adamawa sun ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa.
Sunana Comrade Abubakar Abdulsalam, na jagorantar kungiya wadda ake kira Progressive Mind for Development Initiative, PMDI. Wannan abin da ke faruwa a wannan asibiti na cikin Jimeta specialist, ba za ta sabu ba bindiga a ruwa, domin wannan aiki ba kudin aljihun wani bane ake yi da shi, kudin al'umma na ƙasa ne, wanda kuma al'umman jihar Adamawa suna da haƙƙi a wannan kudi da aka dauka aka salwantar da sunan an yi musu aiki, alhali kuwa an yaudare su ne, domin saboda wannan shine ake kira yaudara. Duk aiki da za a yi, a ce bayan dan wani guntun lokaci a zo a ce siminti yana tashi ko tiles yana barewa ko kwano yana barewa, har ya kai wani matsayi da za a ce ana ruwa ma jinyata, sai sun je sun fake a waje, wannan ba za ta sabu ba. Ina tabbatar maka, mu kanmu a kungiyance za mu zo mu ƙara faɗaɗa bincike akan wannan, kuma lalle za mu ɗauki duk wani mataki da doka ta bada dama na kwakulo da gano sababin wannan abun, kuma da waɗanda suke da alhakin ko in kula akan wannan aiki da aka yi na zalunci a asibitin Adamawa. Kuma lalle wannan ba karamin illa bane, ba karamin kuma cibaya bane ma al'umman Adamawa. Yau a ce wai a majinyaci ana ruwa sai an dauke shi an kashe wani guje, ko kuma simintin da aka yi wadda in mai jinya ya zo ba wanda baya iya tafiya, za a dora shi akan keke a tura shi, a ce babu irin wannan hanya mai kyau da za a yi. To lalle a wannan wani zalunci ne, wani kuma cibaya ne, wanda kuma ba za mu lamunta.
Har yanzu dai magabatan ofishin kula da ayyukan SDGs mai kula da jihohin Adamawa da Taraba da ke Yola, waɗanda su ne suka gudanar da wannan kwangila, sun ki cewa uffan game da wannan batu.
Duka da an so shi ya inganta, kasa ta tarar da waɗansunta, za su yi sha'awa su ziyarce ta, da kafar su su zo su yi kallanta, komai ba mai iya kushe ta, kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka, ko yawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka.
Dama da tun ba yanzu ba, masu kula da lamura da shari kan al'amuran yau da kullum ke nana ta bukatar cewa lalle ya kamata mahukunta a Najeriya su ƙara ƙaimi wajen inganta ɓangaren kiwon lafiyar al'ummar ƙasar.
Najeriya ya kamata, kamar da muka sani, a yanzu ta kai matsayin da ƙasashen duniya su rika zuwa gare ta. So gaskiyar magana, an samu gaza tun daga baya wurin bawa fannin lafiyar mahimmanci, wanda waɗanda suke da wannan hukuncin maimakon su gina nan ɗin sai ga suna fita da kansu suna zuwa neman lafiya a ƙasashen waje, kamar kai yara STC karatu a ƙasashen waje. Yanzu za ka ga cewa irin kuɗaɗen da ake kashewa na waɗannan, da wasu a garuruwan ana ana amfani da waɗannan kuɗaɗen ko da za a tura wasu daga cikinsu, amma da yawan kuɗin a ce an yi amfani da shi wurin inganta sashen lafiyar na nan ƙasa Najeriya da jihohi, to ina ga da mun samu wannan cigaba. Amma dai magana ta gaskiya shi ne jajircewar da ganin cewa an kai wannan gacin abu ne da yake buƙatar gwamnati tun daga jiha har zuwa tarayya wurin ganin abin an yi shi a gaske. Misali wurin kuɗin da ake warewa na fannin lafiya ya kasance an yi shi mai tsoka, sannan bayan an yi shi mai tsoka kuma a tabbatar ana cikin kuɗin, ba wai an saka kuɗi a budget kuma a zo ba a cikin shi ba. Abubuwa ne guda biyu, kai kai tsara kuɗin da za ka kashe da kuma kuɗin sun zo kai amfani da su inda ya kamata, da kuma ma sakin kuɗin ma ya fito daga inda yake ya kamata. So dole ne gaskiyar magana sai an samu jajirtacciyar gwamnati da mataimakanta wurin ganin cewa an wanaka yan gungiyoyi. Ya kamata a ce waɗannan hanyoyi da ake magana ba abin da talaka ya fi amfanuwa da shi a rayuwarsa, ɗaya daga cikin bayan ilimi sai lafiya. So ya kamata a ce su ma suna kira ma gwamnati gurin cewa mu yi kokari mu ga cewa an inganta harkokin lafiya, an kawo ma'aikata. Wani abin ma shi ne shi fa ma'aikacin lafiya yana buƙatar horo aƙalla duk wata shida. Ga bincika suna bulla yanda za a kula da su, su kan canza kama a ɗan lokaci, ga yanda za a aiwatar da za a kula da su da sauransu. Yana buƙatar a riƙa samun wannan bitar akai-akai.
Musa Abdullahi Sufi kenan babban jami'i a wata cibiya da ke ƙididdiga da kuma aikace-aikacen kiwon lafiyar bil'adama a Najeriya, kuma da shi ne muka kammala shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba mi ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin.
Yanzu a madadin abokan aiki kafatanninsu musamman Salisu Garba, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka, ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka.
Masu sauraron mu a halin yanzu, ga Solomon Muna Barma ɗauke da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa ministan harkokin wajen Algeria ya fara rangadi a jamhuriyar Niger a ci gaba da karfafa matakan farfado da hulɗar kasashen biyu, kamar yadda aka kudurta a yayin ziyarar da shugaban kasar Niger ya gudanar a watan jiya a kasar Algeria. Jaridar ta ce Ramtan Lamamra, wanne ya kai gaisuwa a fadar shugaban kasa, ya ce sun tantauna ne da Mohamed Bazoum akan batutuwa da dama da suka shafi hulɗar Algeria da Niger, kafin a je Litinin ya halarci tararrakin da suka hada tawagogin jami'an waɗannan kasashe biyu. Jaridar Letancel ta ce ofishin babban lauyan gwamnati na birnin Yamai, wato Procureur de la République, ya ba da sanarwar kama wasu mutane da ake zargi da yaɗa kalaman kabilanci da nuna jahanci ta hanyar kafafen sada zumunta, saboda yadda abin ke barazanar haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan ƙasa. Jaridar ta ce Procureur na Yamai a wannan sanarwa ya ce ya lura wannan mummunar ɗabi'a na ƙoƙarin samun gindin sama a yau a jamhuriyar Nijar, saboda aka yi barazanar hukunta duk wanda aka samu da furta kalaman nuna bambancin kabila ko jahanci. A cewarsa, hukumomi sun tanadi na'urorin zamani don zakulo waɗanda ke ƙoƙarin bijirewa doka, in ji shi. Jaridar Le Bonhomme na cewa a yayin da wasu sojoji suka ba da sanarwar kifar da shugaba Alpha Conde daga kujerar shugabancin ƙasa, masu bin diddigin al'amuran yau da kullun na ganin yiwuwar askarawan da ke biyayya ga hamɓararren shugaban su mai da martani, lamarin da ake ganin sa a matsayin dalilin da ya sanya jagoran sojan da suka yi juyin mulkin na 5 ga watan Satumba ya soma kiran sojoji su zauna a barkokinsu. Yana mai cewa bai kamata a maimaita kurakuran da aka taɓa tafkawa a can baya ba. Muƙarƙare da jaridar Le Courrier, wacce ta ruwaito cewa wasu jami'ai a ofishin ministan ilimi da na ministan makarantun koyar da ayyukan hannu da fasaha sun janyo wa jamhuriyar Nijar asarar sama da miliyan 1000 na sefa. Jaridar ta ce kuɗaɗen waɗanda na tallafi ne da masu hannu da shuni suka bayar don bunƙasa sha'anin ilimi sun yi ɓatan dabo, abinda suka ce ba za su yarda da shi ba, kuma dole a ramka masu abinsu ko kuma su soke shirin bayar da wasu miliyan 600,000 da suka yi niyyar baiwa Nijar a ci gaban tallafin da suka ƙuduri a niyyar kashewa sha'anin ilimi a wannan ƙasa. Jaridar ta ce ba tare da wata ba, gwamnatin Nijar ta ramka waɗannan kuɗaɗe, amma kuma har yanzu ba wani hukuncin da ya hau kan jami'an da suka yi rubda ciki akan waɗannan miliyan dubu na sefa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku a yau daga nan birnin ƙwannan jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai, a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bako a nan ne zan sallama da ku, sai da misalin karfe 4 agogon Nijar Najeriya za ku sadu da sauran abokan aiki doke da wani sabon shirin. Sai in ce muku ku kasance lafiya daga nan birnin ƙwannan jamhuriyar Nijar. Salaam.